Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Talata 7 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilu da kanin labarai.
An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara, dake arewa maso yammacin Najeriya, bayan da hukumomi suka bada umarnin akan sauyoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin. Sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban Mali da Prime Minister kasar da alama tana bude hugar mai iko tsakanin manyan shugabannin kasar biyu waɗanda ke fafutukar tsaye da ranar zabe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiri kinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin kasashen biyu da Pakistan.
Kanin labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa a Najeriya an yi wani babban taron kasa kan inganta fannin sufuri don karfafa tattalin arzikin kasa. To sai dai saboda halin da Najeriya ke ciki, sai da aka yi bayanin matakan da ake daukawa don kare bangaren na sufuri.
Waɗannan jirage guda 17 aikin su ne su tabbatar da ingancin tsaro.
Za kuma a ji wani rahoto kan yadda wani sa'in dambarwar zabe ke dauki hankalin yan siyasa. Daga batun kare muradin talaka zuwa na kare kai daga zargin juna.
Ba mu gudanar zabe ba, kwamitin Abuja shi ya gudanar zabe.
Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin suka faɗa jiya Litinin, bayan da hukumomi suka bada umarnin akan sauyoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin. Wasu mazauna jihar Zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar Sokoto mai makwabtaka sun ce hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako. Yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga. An kasa hanyoyin sadarwa ne don baiwa hukumomin tsaro da suka dace damar aiwatar da ayyukan da ake bukata don magance kalubalen tsaro a jihar, a cewar wata wasiƙa daga hukumar sadarwa ta Najeriya NCC zuwa ga Globacom. Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da hare-hare da yin garkuwar ɗalibai daga makarantu da ke arewa maso yammacin Najeriya ta hannun wasu gungun masu neman kuɗin fansa da ke aiki daga sansanoni masu nisa. Shugabannin sojojin da suka kwace mulki tare da rusa majalisar dokokin ƙasar Gini sun faɗa jiya Litinin cewa za su kafa gwamnati riƙon ƙwarya. Ba a bayyana cikakken bayanin sauyin da aka yi alkawarin yi ba, amma sun biyo bayan Allah wadai da juyin mulkin da ya ƙasashen duniya. A cikin wani jawabi kwana guda bayan mutanensa sun bayyana a gidan talabijin na ƙasa cewa sun cafke shugaban tare da rusa kundin tsarin mulkin ƙasar, sojojin Kanal Mamadi Dumbuya ya yi alkawarin haɗin kan ƙasa. Ya kuma bayyana cewa zai kasance babu wata bita da kulluga jami'an gwamnatin da ya sallama a lokacin kwacewa da maye burgubinsu da kwamandojin soja na yanki. Dumbuya ya yi fatan kwantar da hankali game da rikice-rikicen tattalin arziki, inda ya alkawarin cewa Gini za ta tabbatar da dukkan ayyukanta game da yarjejeniyar haƙan ma'adanai tare da jaddada ƙudurinta na bayar da kyakkyawar kulawa ga jarin ƙasashen waje a ƙasar. Sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban Somalia da Prime Minister ƙasar da alama tana bude hugar mai iko tsakanin manyan shugabannin ƙasar biyu waɗanda ke fafutukar tsaye da ranar zabe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. Jiya Litinin, Prime Minister Somalia Mohamed Hussein Robin ya dakatar da Fahad Yasin, shugaban hukumar leƙen asiri da tsaro ta ƙasa NISA, saboda gaza baya da tabbatacciyar shaida na bincike kan zargin kashe Ikram Tahali Fara mai shekaru 24 wacce ta yi aiki a hukumar tsaro ta NISA. Hukumar ta NISA a makon da ya gabata ta zargi ƙungiyar masu tsoron ra'ayin Islam ta Al-Shabab da kashe Ikram, lamarin da ya haifar da fushi da takeici a shafukan sada zumunta daga iyayen ikiran da shugabannin adawa waɗanda suka ce ita kanta hukumar ta shiga cikin lamarin a cikin wata sanarwa da aka buga ranar Juma'a a shafukan yanar gizo na masu goyen bayan Al-Shabab mai magana da yawun kungiyar ya ce Al-Shabab ba ta san komai ba game da zargin kashe Ikram
Anjima kadan Sarfilu zai saki shigowa da kashi na biyu na labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda masu ruwa da tsaki suka yi wani babban taron kasa kan yadda za a inganta bangaren sufurin kasa ta yadda zai taka rawa sosai wajen karfafa tattalin arzikin kasa taron wanda aka yi shi a Kano cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya ya kuma jaddada matakan tsaron da ake daukawa a fadin kasar dan kare bangaren na sufuri Mahmud Ibrahim Kwari gare ka
taron na bane dai wanda jihar Kano ke karbar bakuncin sa na da taken inganta fannin sufuri domin ci gaban tattalin arziki Hajiya Amina Muhammad Usman babban sakatariya a ma'aikatar sufuri ta jihar Kano ta yi karin haske game da alƙiblar taron
shine kyautata hankalin sufuri domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa motoci suna bi wanda suke dauko lodi wanda yafi karfin tituna saboda haka yanzu gwamnati take tattaunawa ya za a yi ta tabbatar cewa motocin nan asas su ma tabbatar cewa suna bada nasu gudunmuwar wajen gyara wannan titunan ko kuma sake su baki daya ta hanyar tabbatarwa cewa suna biyan haraji ko da dan wani abu ya taso kan titin za a iya gyarawa da wannan kudin shigar da suke
batun inganta tsaro a gabar teku da tashoshin jiragen ruwa a Najeriya na cikin ajandar taron na bana Dr. Bashir Jamo dake zaman shugaban hukumar Nimasa mai kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a Najeriya ya ce samar da sabbin jiragen sintiri ga hukumar na haifar da sakamako mai kyau
kamar jiragen sama guda biyu da muka siya kamar helicopters guda uku da muka siya manya-manyan jiragen ruwa da tsaya a can teku suna dauko mana abin da yake faruwa suna aiko mana shi ta na'ura muna da waɗannan guda biyu sannan in sun dauko sun aiko mana muna da jirage kanana da muka siya guda 17 masu gudu wanda yake da an riga an gaya musu an ce ga abu kaza ya faru to za su ruga da gudu su je su taras waɗannan jirage guda 17 aikin su ne su tabbatar da ingancin tsaro na daya sannan aikin su ne su tabbatar cewar idan an samu hatsari sun je wajen hatsarin nan sun taimaka mu sun bada agaji sannan a can inda muke samun matsaloli wajen wannan tsaro a Niger Delta muna da wato motoci da aka kera suna musamman wanda suke shiga cikin tabo da laka to mun gina waɗannan motoci guda 16 wanda suke shiga sun koru inda waɗannan mutane masu barna sukan je su koya
shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Yobe Baba Gana Alhaji Madu yana nata bukata ga direbobin motocin da kwan kaya su rinka hada kai da jami'an su domin kiyaye doka da oda
masu ababen hawa irin masu transportation kenan direbobi to ya kamata su bi doka da oda kuma su san me suka dauko a irin kayake da suke daukowa suke transportation na kai saboda mu a kullum muna kare al'umma ne mun fi so mu ga cewa duk abin da za su yi transporting su tabbatar cewa ba abin da zai cuci al'umma bane a yanzu akwai komitoci da muka hada a duka Northern Road Traffic Management Agency akwai komitoci da muka hada kan kuma za mu tabbatar cewa dole duk wata mota da muka san cewa kayan da ta dauko ba halattacce bane dole za mu mika hukuma a hukunta irin wayannan motocin
ana sa ran kammala taron a ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu inda za a fitar da sanarwa ta musamman akan manyan kudurori da mahalarta taron suka cimma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya
kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Litinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da Pakistan game da matakan da ake bukata akan tsallaka iyaka tsakanin ƙasashen biyu dan daƙil safarar ƴan ta'adda zuwa Pakistan kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa manema labarai a Kabul cewa wata tawaga daga Islamabad ta ziyarci ƙasar a ƙarshen mako domin tattaunawar. Tawagar ta Pakistan karkashin jagorancin General Faiz Hamid, shugaban hukumar leken asirin kasar wanda aka fi sani da Inter-Service Intelligence ko ISI. Mujahid ya ce maziyartan sun isa da damuwarsu game da yawan bore a gidajen yari a lokacin da Taliban ta mamaye Afghanistan tare da sakin ɗaruruwan fursunoni da ke hannu a raharan mayakan a Pakistan. Ya ce Taliban ta tabbatarwa tawagar cewa babu wanda zai bari a yi amfani da ƙasar Afghanistan a kan Pakistan. Daga ƙarshe ƙasar Cuba ta fara yi wa ƙananan yara masu shekaru biyu allurar rigakafin da ta samar, wadda hukumar lafiya ta duniya bata amince da ita ba, in ji ƙasar a jiya Litinin. Manufar wannan aikin ita ce yi wa aƙalla kashi 90 cikin 100 na yawan jama'a rigakafi, in ji kafofin watsa labarai na gwamnati. Kimanin rabin yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin farko, kuma kusan kashi 1/3 sun samu ta biyu, a cewar bayanan gwamnati. Cuba ta samu sabbin kamuwa da coronavirus 7,000 a rana a cikin kwanaki 7 da suka gabata, a cewar cibiyar jas hakim mai bibiyar coronavirus. Kasar da ke da yawan jama'a sama da miliyan 11 tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da yawan coronavirus a duniya. Kasar tana ɗaukin ganin an dawo da ƙananan yara makaranta cikin aji. Yawancin gidajen Cuba ba su da hanyar samun yanar gizo, kuma an rufe makarantun tun daga watan Maris na shekarar 2020. Yawancin yara suna koyo ne ta hanyar kallon shirye-shiryen talabijin.
To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda zarge-zargen dauki dora da sauransu da suka biyo bayan wasu zabukan cikin gida da aka yi kwanan nan ke da baibaye fagen siyasar kasar. Al'amarin da masu fashin baki ke ganin wani sa'in yakan kauda hankalin masu mukami daga aikin kare muradun talaka. Muhammad Nasir Gareka.
Ba sabon batu bane samun baraka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa idan suka gudanar da zabuka har dai an saba dokoki ko ka'idodin jam'iyya. To sai dai masana kimiyyar siyasa na ganin ya kamata a ce demokuraɗiyyar Najeriya ta wuce irin wannan matakin domin shekaru sama da 20 da ta yi ta isa tashi daga zama jaririyar demokuraɗiyya. Zabukan da jam'iyyar APC ta gudanar a kwanan nan da ma na makonnin baya sun bar baya da ƙura a wasu jihohin Najeriya, domin ƙorafe-ƙorafe suna son rurrutar wutar husuma tsakanin 'ya'yanta kamar abin da ke faruwa a Sokoto, inda aka yi zaɓe biyu a ɓangarori biyu a jam'iyya ɗaya. Honorable Abdullahi Balarabe Salame ɗan majalisar wakilai ne na tarayya, kuma yana cikin masu fafatuka a ɗayan ɓangaren na jam'iyyar ta APC.
Shugabannin riƙon ƙwarya na APC ba su gudanar da zaɓen mazaɓu yadda ka'ida ta APC take ba, amma mu mun gudanar yadda ka'ida APC take, don haka an yi zabe guda biyu farar.
Na fahimci bayanan ka jam'iyyar APC ta dare gida duna a Sokoto kenan.
APC guda ce, amma su shugabannin riƙon ƙwarya na APC sun raba ta, don haka su suka zalunci jam'iyyar APC inda suka dauki wani bangare da ke goyon bayan dan takara suka bar wani bangare.
Shi kuwa shugaban riƙo na jam'iyyar na jiha Isa Sadiq Acida ya ce ba haka lamarin yake ba.
Jam'iyya ta jiha ba mu gudanar zabe ba, committee Abuja shi ya gudanar zabe, illa dai a dole ne tunda mu ne shugabannin jam'iyya dole su aiki da mu, kowa kasance hito ayi da shi mun bashi dama. Inda an kazo an kai zabe sai an kira wani na takara ya ko wani wanda kasance takara shi ta wuri shi a billahi a kidan ya wanda ci yayi fararar ko yayi wani zabe wanda ba inda an kace an shi ba ya saba mu dokar jama'iyya. Kuma ina tabbata maka in dai dole muna kyale ana muna wannan shedin da sauransu, to yanzu wanga lokaci kowa ne ne kowa ya turo shi za mu tabbatar da cewa mun yi mai hukunci bisa ga abin da doka ta tanada.
To ko bangaren Abdullahi Salame sun gamsu da committee jam'iyyar na kasa wanda ya jagoranci zaben.
Ina faɗi da babban baki na ɗan amshin shata ne, kuma waɗanda aka turo ba su zo don su yi ma jam'iyyar APC adalci ba. Mutanen Sokoto sun gane saboda ko mutum ya so ko bai so ba canji yana zuwa, ba wanda ya goyi bayan ra'ayin a ɗauki ɗaura.
Wannan kalamin a cewar shugaban jam'iyyar butulci ne ga jam'iyya da ma jagororinta.
In ma dai har ya ce ɗauki ɗora, ya mance da ɗauki ɗora aka sa shi yanzu ne yake magana ɗauki ɗora, don me da lokacin da shi zai ya samu dama ya ƙi cewa a bai yadda sai an yi zaɓe da shi da waɗannan an ka sha zamanawa a sasanci da su a jaye su shi shi tahi. Yanzu ya sa ana ɗauki ɗora.
To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwar siyasa Farfesa Tanko Yahaya Baba, masanin kimiyyar siyasa, yana mai cewa
ɗan siyasa a yadda ake gudanar jam'iyya ba su kula da haƙƙoƙi da kuma manhoji da suka shafi rayuwar al'umma ba. Abin da yake masa jayayya, saboda haka idan mun aka samu mulkin wannan bangare da nasara, zai kokari ne bi muradun waɗannan mutane da suka tsaye kai da fata su ga cewa wannan bangare ya kai labari. To ƙarshe zamu iya cewa abin da shafi manufar jam'iyya na inganta rayuwar mutane sukan yi rauni ainihi.
Masana dai na cike da mamakin ganin yadda har yanzu ƴan siyasar Najeriya ke yawo da hankalin jama'a maimakon haɗa kai wuri daya a yi matalaka aiki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan an ce matasan Krista ne kai ba ai adalci ba. Saboda kashe-kashen nan wani bangare ta bari. Gaskiyar magana kenan. Amma ko da ma wani dalili ne, karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri bane, ba addini bane, ba zamantakewa mai kyau bane, ba kuma halin gaskiya bane.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadunmu da ku a nan sabon shirye full na tsaka mai ruwa. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan kana bi da labaran wayar da ake toya a Najeriya kwanakin nan, sun ba za ka rasa jin irin tashi-tashin kullun da ke tucin jihar Plateau da ke cin arewacin Najeriya ba. Abubuwan da ke janyo asarar rayukan mutane kuma rikicin da ake ganin ba zai rasa alaka da abubuwa da yawa ba, da suka hada da addini da kabilanci da kuma siyasa da sauransu. A wannan kashin farko na sabon tsaka mai wanda muka shirya, zamu fara duba abubuwan da ke jan waɗannan tashi-tashin kullun din. To amma kafin mu fara tsundum cikin ita muhawara din, bari mu ji abin da wasu ƴan Plateau suke cewa game da abin da ke jan wannan tashi-tashin hankali.
Ni sunana Alhaji Garba Abdulkadir, ina shugabantar al'umma ta Jos. To a gani na abin da ya jawo wato hannun agogo baya din kamar yadda kika ce, maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa, al'amura suna lalacewa. Kin ga shi yasa mu shugabannin mu suke cewa mu rinka taunawa, muna hurawa kafin mu yi maganganu. A ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganun marasa daɗi, to bai kamata mu shiru ba. Don zamu ce masa ahir karka kuma wannan magana, ba mu yarda da ita ba. To shi yasa mu gefen mu a jama'atu na Islam nan da nan da abu ya fito, za ki ga mun yi kwandemi din abu, ba mu goyi baya ba. To haka muke bukata daga gefen ƴan uwan mu Christianity su rinka daga hannu suna tsawatarwa. To ana samun irin wannan yanayi, babu shakka abubuwa za su rinka kwanciya.
Sunana Emmanuel John Yaktu. Gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar Plateau kaman shine kaman addini na haddasa rikici a jihar Plateau, ta cewa ana maganan cewa wannan namu ne ko kuma wancan nasu ne. Malaman addini makaran kansu su ma basu fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba. Inda ana koyaswa a masallaci da cocika da church akan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa, ina ga da ba za a iya yin, da ba za mu zauna muna rikici da juna ba.
Madalla, to wannan tashi-tashin hankula na baya-bayan nan da aka ji suna faruwa a jihar Plateau ba su ne na farko ba. Wato a wannan ba bakon alama ji bane da ke faruwa a can jihar Plateau ta dade tana fama da waɗannan matsaloli din. Kuma sanadin haka, wakiliyarmu da ke can Jos, wato Zainab Babaji, ta gayyato ƴan siyasa guda biyu da ke da masaniya sosai game da harkokin da ke cimo wannan jiha tuwa ƙwarya, wanda kuma za ta tattauna tare da su a wannan kashi na farko da za mu fara a yau. Zainab, za mu ji.
To jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai farin jini na tsaka mai wuya, wanda ni Zainab Babaji zan gabatar da shi daga nan Jos, babban birnin jihar Plateau. A kuma a yau muna tare da baki guda biyu waɗanda za su gabatar da sunansu.
Bitrus Kaze, ni ne tsohon dan majalisa wanda yayi wakilci just ta kudu da just ta gabas.
To a bangaren guda kuma muna tare da
Ibrahim Babasa, ni ne wakili mai wakiltar just not not a state house of assembly.
Jama'a da su ne zamu tattauna a wannan shiri namu na yau na tsaka mai wuya. Kamar yadda muka sani, jihar Plateau tana kan gaba cikin jihohi da dama waɗanda suke da albarkatun ƙasa, albarkatun jama'a, albarkatun yanayi da kuma albarkatu dai daban-daban. Amma a cikin ƴan shekarun nan, wato wannan jiha ta samu kanta cikin tashin hankali iri daban-daban. To waɗannan baki namu yau za su tattauna akan matsalolin da suka shafi jihar Plateau. Honorable Kazai, bari in fara da kai. Ka riga ka san matsalolin da jihar Plateau ta shiga, sannan kuma idan muka duba a cikin kwanan nan, wato abubuwa sun ƙara rincaɗewa ta yadda ake ma wannan rikici namu fassara daban-daban. Waɗansu sukan ce addini ne, waɗansu su ce siyasa ne, waɗansu su ce ƙabilanci ne da dai sauransu, wanda har ya kai aka samu hallaka ran waɗansu, wanda a cikin 'yan kwanakin nan shi ne musabbabin tashin hankali na bayan nan a dai a cikin ƙwaryan Jos. Iyaya kake ganin wannan al'amari?
Yawanci akan dauka cewa a kwanakin nan ne kawai aka so mu samu matsala a harkallan zaman lafiya a Plateau ko ince Jos musamman. Amma ni a sani ne wannan abu ya dade, ina ganin ya a sani na dai ya wuce shekara 33. Na fari wanda ni na gani na bar aikin kansula 1993, shikenan ina dan amfani da mota na a matsayin dan taxi, ina irin Jos Bukuru, Jos Abatuwa din nan. Nazo daidai Abatuwa na tarar, mahauta sun bar Abatuwa suka fidda shanu akan kwalta aka yayyanka a ɗan gefe kenan. A nan kuma ta staff training, wasu kuma gungu sun fito suna zanga-zanga, aka samu hargitsi sosai har a lokacin gwamnatin soji ta kafa hukuma na ta yi binciken me ya faru. Daga wancan karo a tsaran mu kenan, daga wancan karo har yau da muke magana, matsala ya tashi, wannan ya kwanta, wancan ya tashi. A nan wannan karo ne ake maganan ko abin da ya faru na kwanakin baya kashe-kashe da aka samu shi ya tayar, amma wannan abu gasken magana ya dade.
To ranka da daya honorable Babs, idan haka aka fi sanin ka. To a kwanan nan an samu yamutsin da ya janyo wato har an kashe waɗansu matafiya a nan cikin birnin Jos kenan. Kana ganin kamar wannan yana da nasaba da addini?
Wato a tunani na ba shi da nasaba da addini, amma dukkan rikicin ya zo yadda aka fi sauƙin karɓanta shi ne a dangana da addini. Dalili kuwa wato abu ne wanda a Plateau ya daɗe yana faruwa, kamar yadda shi ya nan ya faɗa Irigoye, an san shi lokacin an zo an kashe musu mutane, su masu zuwa su je Beria ko baka ba, in that process an ga wani motoci suna zuwa, su ma aka samu aka kashe su. Bayan ba a gama wannan ba, nestan kuma inda nake wakilka kenan, Yelwan Zangam, sai ga mutane suna cikin gida, su ma aka zo aka kashe su a gidajensu, suna bacci ne ma ba, wanda aka kashe. To kin ga wannan shine zace shine taso da wannan recent one da aka yi nan.
To ranka da dai honorable Bitrus, akwai ana zargin musamman matasa ne na Krista idan muka yi magana da wannan kisa. Kana ga kaman menene hujjan su in ma a ce su ne na wannan kashe matafiya kawai?
Ni gaskiya ba ni ma bukatan san mai hujjan su. Ni a gare ni muddin an dauki ran mutum a kowane akida ne, kowane addini, kowane kabila, kowane jinsi, kowane siyasa, idan dan adam ne aka kashe, wani sa'in ma in an kashe dabba jikinka na baka. An mutum na tukin mota, ni na fi shekaru 35 zan na tuki, wani sa'in bera ne ka gane a hanya sai ka kauce, wani sa'in kwaɗi, wani sa'in kaɗan gari zai haye hanya sai ka kauce. Bare dan adam kana jin shi a jikinka. Kuma gaskiya ni a gani na, idan an ce matasan Krista ne kai ba ai adalci ba, saboda kashe-kashe nan wani bangare ta bari, gaskiyar magana kenan. Ba ko da ma wani dalili ne, karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri bane ba addini bane ba zamantakewa mai kyau bane ba kuma halin gaskiya bane ba halin neman tarin jama'a ba amma ina ganin daga hirin nan zai ci gaba zan kara bayani akan haka
to honorable Ibrahim Baba Hassan kamar yadda ka fara magana an samu kashe-kashe a waɗansu yankuna ba ma na cikin birnin Jos kadai ba kana ganin kaman hukumomi ka yaba kokarin da hukumomi suke na magance waɗannan matsaloli tun shekaru da dama nan kai ma kana ɗaya daga cikin wannan hukumomi
na'am ai kowa ya gurje wato in kin duba wannan fitina ne wanda kamar yadda shi babban yaya ya faɗa mu baka ba wannan abu ne wanda ya taso kaga ya kira tun shekara 35 wannan lokacin ma ba mu cikin siyasa kwata-kwata wato na kwana-kwana wanda muka sani dai ni na fara zance siyasa daga lokacin dariye ko baka ba an yi kiyaki sai an kashe mutane da yawa aka zo lokacin his excellency governor ja wannan abu bai tsaya ba an yi wannan abun mutanen da suka rasa ba wanda ya sai ga maka nan ban da aka yi
kina zaka yin cewa wato ita gwamnati bata yi namijin kokari na ganin cewa a cikin shekaru 6 da aka samu ta dakile wannan matsaloli duk da yake ta yi gadon sa ne za a ce
gwamnati kan wannan kan ita wannan gwamnati da ake ciki ya dole ka yaba mata inda wajen zaman lafiya ne kowa ya sani dole ka yaba mata ta yi kokari wajen zaman lafiya amma inda ko da an samu zaman lafiya dole a sami ci gaba ba za a ce wai dan an samu zaman lafiya sai a zauna dole a ci gaba da magana da mutane amma ya zama yanzu mu a cikin zamanin da ake ci wai a kashe mutum mai da kaza an kashe rago ne ko kiya shi ma kamar an kashe ni haka nan saboda haka abubuwa ne wanda ni a nawa tunanin kin ga ba za a rasa shi da shaye-shaye ba wannan shaye-shaye a ɗaya daga ciki za a haɗa shi kuma haɗa da wannan sabalin gwamnati dole ta dan dage a nema musu wani abin yi ko ba kan suka aka dauke sasirin nan wannan abubuwan zai sarugo
to kafin mu zo abinda gwamnati za ta yi don samar ma matasa aikin yi honorable Kazai shi Baba Hassan yayi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka
na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da yi amfani da shi ni a ra'ayina zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi kitso ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kai kai saboda an yi
ba adalci a cikin wannan
ba adalci kware mana zan na fari
to a gaishe kuma Allah mai tuna zamu diga aya a wannan kashi na farko na wannan mahara da ke bin sasalar rikitan jihar Plateau da kuma abin da ke haddasa su idan Allah ya kai mu mako na gaba zamu zo mu ci gaba da duba ko da gwamnatocin tarayya da na jihohi suna abin da ya kamata wajen jawo wannan abin burki sannan kuma zamu duba alakan musulmi da kristocin Plateau da kuma shanin dan kasa da wanda ba dan kasa ba da yadda ake kallon su a wannan jiha din yanzu madadin su bakin namu wato Bitrus Gazal da kuma shi Ibrahim Baba Hassan da kuma musamman ita wakilin tamu Zainab Babaji ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC muna fatan mun banku kallon a huta lafiya
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya mazauna yankin suka faɗa jiya Litinin bayan da hukumomi suka bada umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin wasu mazauna jihar Zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar Sokoto mai makwabtaka sun ci hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbi Hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmati Garba ke muku fatan alheri wassalam.